Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. A wannan safiya ta yau Litinin 9 ga watan Agusta shekara ta 2021, wanda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Za a yi tarukan ƙasa da ƙasa biyu bi da bi a Qatar a wannan makon, don matsawa bangarorin Afghanistan da ke fada su koma kan teburin shawarwarin samar da zaman lafiya. Manyan jami'an kiwon lafiya a Amurka sun fitar sabon gargaɗi game da ƙaruwar yaduwar nau'in coronavirus na Delta a faɗin ƙasar. Gobarar dajin da ta fara 'yan kwanakin da suka wuce tare da tattaka tsibiri na biyu mafi girma a Girka a jiya Lahadi, abinda ya sa aka ƙara kwashe mutane daga yankin.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji irin yadda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da cin karansu babu babbaka a arewacin Najeriya.
Yanzu haka zan wanda ake suna a cikin gari, an kira ni an ce sun kashe ainihin yayana da kuma babana.
Ita kuwa hukumar karɓan koken 'yan Najeriya ta ce a shirye take wajen sauraron damuwarsu, musamman a wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro.
Kowa ya faɗi abin da yake damunsa, mecece ne matsalar, meye mafita, kowa ya faɗi gaskiya don ƙasar nan ta zauna lafiya.
Muna tafe da duka waɗannan rahotannin. Kamar kowace ranar Litinin, mukan gabatar muku da shirinmu na ciki da gaskiya, wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Za a yi tarukan ƙasa da ƙasa biyu bi da bi a Qatar a wannan makon, don matsawa bangarorin Afghanistan da ke fada su koma kan teburin shawarwarin samar da zaman lafiya don cimma yarjejeniya kafin rikicin na Afghanistan ya gagari kundila. Kokarin ta hanyar diplomasiya na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan Taliban ke ci gaba da kai farmaki, duk da cewa Amurka na ci gaba da taimakawa dakarun gwamnatin Afghanistan da hare-hare ta sama. Haka kuma lamarin na zuwa ne bayan gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a makon da ya gabata na cewa yakin Afghanistan ya shiga wani sabon babi mai munin gaske. Wakilin muryar Amurka na musamman a Afghanistan, Zalmay Khalidzai, da takwarorin aikinsa na Rasha da China da Pakistan za su gana a Doha, babban birnin Qatar, ranar Laraba idan Allah ya kai mu. Manyan jami'an kiwon lafiya a Amurka sun fitar sabon gargaɗi game da ƙaruwar yaduwar nau'in coronavirus na Delta a faɗin ƙasar, yayin da ake samun ƙaruwar kiraye-kirayen a tilasta yin rigakafin cutar. Wani mummuna abu na faruwa, ya zama dole mu yarda da hakan, abinda Dr. Anthony Fauci, babban mai ba shugaba Joe Biden shawara a fannin lafiya, ya faɗawa gidan talabijin ɗin NBC kenan. Fauci, ƙwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka, ya ce baya sa ran za a sanya dokar yin rigakafin cutar ta dole a faɗin ƙasar. Amma ya ce da zarar hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ba da cikakken izinin yin amfani da rigakafin coronavirus ta yi wannan da makonni masu zuwa, yana matukar goyon bayan jami'o'i da wuraren kasuwanci da kuma kamfanoni a kasar su tilasta yin rigakafin. Gobarar dajin da ta fara 'yan kwanaki da suka wuce tare da tattaka tsibiri na biyu mafi girma a Girka a jiya Lahadi, abinda ya sa aka ƙara kwashe mutane daga yankin. Dabban masu yawon bude ido da mazauna yankin sun tsere daga tsibirin Ibia mai dazuzzuka tun bayan da gobarar ta fara ranar 3 ga watan Agusta. Gidaje da gine-gine da yawa sun lalace. An fada gargadin kwashe mutane a ƙauyuka hudu a tsibirin a jiya Lahadi, ciki har da ƙauyen Fafki da ke bakin teku, inda ɗaruruwan mutane suka tsere ta ƙananan jiragen ruwa kafin gobarar ta kai ga wurin.
Kamun mu je ga labaran duniya kashi na biyu, bari mu fara da wannan rahoton. Har ila yau al'ummomin jihohin Arewa ta Yamma da ta Tsakiyar Najeriya na ci gaba da fuskantar barazanar ƴan fashin daji waɗanda ke kai har-haren su ba ji ba gani, ba dare ba rana, hakan kuma na durƙufar da rayuwar yau da kullun a yankunan jihohin. Ko a makon da ya gabata sun kai wani hari da ya ɗaiɗaita wasu al'umma. Daga jihar Niger, wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Basari ya aiko muna da ƙarin bayani.
Wasu ‘yan bindiga sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikkata wasu da dama da kuma yin garkuwa da shugaban jam’iyyar APC na yankin arewacin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. ‘Yan bindigan dai sun fara hallaka mutane biyu ne a ƙauyen Karambana, sannan suka jikkata mutane da dama da ma yin awon gaba da wasu mutanen, sannan daga bisani suka isa garin Bobi da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga, inda suka yi awon gaba da shugaban jam’iyyar APC a lokacin da yake gonarsa. Mala Halurusani ya ce ‘yan bindigar sun hallaka baban shi da kuma yayan shi a ƙauyen Karambanan.
Yanzu haka zan wanda ake suna a cikin gari, an kira ni an ce sun kashe ainihin yayana da kuma babana. Yanzu wanda ake saboda duk har-haren da ake kaiwa mu har yanzu ba a daina ba.
To har yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar ‘yan sandan jihar Niger, domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin ‘yan sandan DSP Wasiu Abiodun ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin da ma ƙoƙarin da ta ce tana yi domin kuɓutar da shugaban jam’iyyar APC Alhaji Aminu Bobi da ke hannun ‘yan fashin dajin. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
Mutanen nan mun san dazukan da suke, akwai waɗansu bayanan da ba zan bayar yanzu a cikin rediyo ba, sai dai in tabbatar maka da cewa jami'an tsaro sun san da abin da ke tafiya, kuma akwai matakan faran da ake ɗauka wanda yake za a fi ƙarfinsa. To kamar shi kuma na Aminu Bobi, wato zonal chairman na APC, kamar yadda ka ji bayani yana gona ne, suka zo suka same suka ɗauke shi, sai kuma mutane suka ɗauka ‘yan ƙauyukan nan da ke kusa da Bobi wanda yake duka muna sane da su. Haka kuma bayanin da ya zo da safe yau shi ne na Karambana.
Na'am, kamar shi Aminu Bobi kun yi magana da waɗanda suka ɗauke shi ko dai har yanzu?
Har yanzu ba su yi magana ba, ba su faɗi ma takamaiman me suke so ba game da shi. Sai dai in tabbatar maka da cewa jami'an tsaro sun san da abin da ke tafiya, kuma akwai matakan faran da ake ɗauka wanda yake za a fi ƙarfinsa.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ɗaliban Islamiyyar Salihu Tanku a jihar Niger su kimanin 148 suka haura makonni 9 a hannun ‘yan fashin dajin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Ɗaruruwan mutane cikin su har da ‘yan Belarus da yawa da ke gudun hijira a Poland suka yi tattaki jiya Lahadi a Warsaw don yin zanga-zanga a kan danniyar siyasa da ake yi a makwabciyar ƙasar Belarus. Gangamin da aka yi ranar jajibirin cika shekara ɗaya da yin zaben shugaban Belarus da suke gani an yi maguɗi. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar sun ɗauki tutar ‘yan adawa mai launin ja da fari da aka haramta a Belarus, suna faɗan Allah ya ja zamanin Belarus. Zanga-zangar ta maida hankali ne akan zaben shugaban kasa na ranar 9 ga watan Agusta a shekarar 2020 da aka yi a Belarus, inda shugaba Alexander Lukashenko ya samu wa'adi na 6 a zaben, wanda 'yan adawa da kasashen yammaci da yawa suke gani an tafka magudi. Yakina an sauya sakamakon zaben ya haddasa gagarumar zanga-zanga a Belarus da ta kai ga karin danniya daga gwamnatin Lukashenko akan masu zanga-zanga, 'yan adawa da kafafen yada labarai masu zaman kansu. Mutane fiye da 35,000 aka kama, kuma an yi wa dubban wasu dukan tsiya tare da kulle su. To, an dai kammala wasannin Olympics na Tokyo. A lokacin bikin rufe wasannin da aka yi a daren jiya Lahadi, shugaban kwamitin wasannin Olympics na kasa da kasa, Thomas Bach, ya ayyana rufe wasannin. A birnin Paris za a yi wasan Olympics na gaba a shekarar 2024. Kamar yadda aka yi gasar wasannin bana, babu 'yan kallo sosai a wurin bikin rufe wasannin saboda annobar coronavirus. An kashe fitilar wasannin Olympics yayin da aka yi ta harba wasan wuta a sararin samaniya. A ranar ƙarshe ta gasar wasannin, 'yan wasan Amurka sun samu ƙarin lambobin yaban zinari guda 3, abinda ya ba ƙasar daman samun lambobin yaban zinari guda 39 fiye da China da ta samu 38. Gaba ɗaya, Amurka ta yi wa dukkan ƙasashe fintinkau a sauƙaƙe wajen adadin lambobin yaban da ta samu, ciki har da na zinari, azurfa da tagulla, inda gaba ɗaya ta samu lambobin yabo 113, China ta samu 88, Rasha ta samu 71, Birtaniya ta samu 65, sai kuma Japan da ta samu 58.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Yayin da ƙalubalen tsaro ke ci gaba da barazana ga tattalin arziki da zamantakewa a tsakanin 'yan Najeriya, cibiyar hulɗa da jama'a da yaɗa labarai ta ƙasar, wato NIPR, ta kafa kwamitin gudanarwa da taron tattaunawa da rukunonin al'umma a jihohi 36 na faɗin ƙasar da nufin lalubo hanyoyin zaman lafiya daga tushe. Daga jihar Kano, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna.
Bayan kaddamar da kwamitin koli da zai tsara da tafiyar da taron tattaunawa da jinsin 'yan ƙasa daban-daban a can Abuja, a ƙarshen mako ne aka kaddamar da wakilan kwamitin a shiyoyi 6 na Najeriya. Dr. Sileya Usile da ke zaman jagoran kwamitin a shiyar arewa maso yammacin ƙasar ya yi ƙarin bayani dangane da ƙudurin da cibiyar ta NIPR ke muradin cimmawa.
Sai muka ce to bare mu tattaro dukkanin jinsuna na ƙasar nan, mu zo mu zauna, kowa ya faɗi abin da yake damunsa, mecece ne matsalar, meye mafita, kowa ya faɗi gaskiya don ƙasar nan ta zauna lafiya. Abin za a fara ne da jihohi, za a yi a kowace jiha abubuwan da aka jiyo daga jihohi, za a zo shiya guda 6 da muke da su. In akai a nan ma za a tattara bayanan da aka samu a nan, sai a je ƙasa kuma wanda za a yi a Abuja a cikin watan 11. To a nan bayan an gama wannan, za a tattara gaba ɗaya. Daman kafin a fara, sai da aka zauna da mataimakin shugaban ƙasa da ministan yaɗa labarai, aka yi musu bayani kuma an amince mana. To in aka gama wannan, insha Allah za mu miƙa wa gwamnati abubuwan da al'umman ƙasar nan suka faɗa shi ne matsalolinsu da kuma hanyar da suke gani in Allah yarda za a samu mafita.
Yanzu aka nemi masu na lamuran tsaro da ke fashin baki akan hanyoyin magance ƙalubalen tsaro a Najeriya sun yi maraba da wannan yunkuri na cibiyar NIPR. Detective Awal Bala kwararre ne a fagen gano laifuka da magance su.
A ilimance wannan abin da suka kirkiro yana ɗaya daga cikin matakan da ake foundation yanda za a gano makin matsalar zara. Saboda haka sai kayi wannan ma zaka iya gano cewa ma ga ta hanyar da zaka bi ka warware wannan matsalar, saboda idan baka san cuta ba za ka iya samar da maganin ta ba. Lalle ne muna maraba da wannan cibiya, muna maraba da abin da ta zo da shi, tunda abubuwan nan da za su yi shi a ilimance a matsayin su na kwararru wanda suka kware a wannan sashi na bangare nasu, za su fito za su bada tasu gudunmuwan ne ga ƙasa dan aslalubu hanyar da za a kawo ƙarshen rashin tsaron nan.
Aiwatar da kudurori ko shawararrun kwararru akan al'amuran ƙasa na ci gaba da kasancewa babban kalubale a Najeriya, sai dai Malam Kabiru Sa'idu Sufi, masanin kimiyyar siyasa kuma mai sharhi kan siyasa da demokradiyya a Najeriya, na cewa
akwai yiwuwar ita wannan kungiya abin da za ta zo da shi ya zamana cewa ya sha bamban da watakila na baya, musamman ta bangaren aiwatar da shi din, duba da kyakkyawar alaka da ke tsakanin ita kungiyar da kuma gwamnati, musamman ita ma'aikatar yada labarai ta ƙasa, sannan kuma duba da cewa akwai kungiyar duke da manya-manyan makamai a gwamnati.
Ita dai NFR shi da ya ce wadda ke da mambobi kwararru da suka lakanci aikin yada labarai da hulɗa da jama'a waɗanda ke aiki a ma'aikatu da hukumomin gwamnati daban-daban da kuma cibiyoyi masu zaman kansu a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da har kullum ke bin kadin waɗanda ake zargin sun yi rashin adalci da cin hanci da rashawa da cinye dukiyar marayu da dai sauransu. A yau za mu ci gaba ne da batun kashe matashi mai suna Hamza Baba Gombe da 'yan sanda suka yi. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Hashim Gumel. A makon da ya gabata ne muka fara ji daga bakin Malam Baba Garba Darazu da ke zaune a Gombe, yadda wasu jami'an 'yan sanda na rushasshen rundunar SAS da taimakon wasu 'yan banga suka kama tare da azabtar da kashe ɗansa mai suna Hamza Baba Gombe. Lamarin da ya jefa iyalan Baba Darazu cikin gwagwarmayar neman haƙƙin kashe Hamza da aka yi. Amma babu wata nasara, duk kuwa da cewa daga bisani an rushe rundunar SAS biyo bayan bijirewar 'yan Najeriya kan yadda suke gudanar da ayyukansu. Wannan iyali sun bayyana gaban kwamitin da jihar Gombe ta kafa don sauraron ƙorafin waɗanda suka fuskanci cin zarafin rundunar SAS. Amma aka samu cikas domin lokacin da aka kashe Hamza baya daga cikin rukunin lokacin da kwamitin ke da hurumi a ka. Ga ci gaban tattaunawa da wannan fili da Baba Garba Darazu, mahaifin Hamza.
Baba Garba yi mana bayani mu daga nan. Shikenan magana ta sai kuka yi shiru kawai ta mutu kenan, ba wani mataki.
Anan abu ne wanda yafi karfin ka ba yanda ka iya, amma ni ba yafewa ne ba har ga Allah. Saboda haka ina neman abi kadi na akan cin zarafi da sanadiyan yaro na da aka yi. Gaskiya ina neman in akwai hukuma mai adalci da ta bi kadi na ta sama min haƙƙina na sanadiyan yaro na da aka yi.
Abu garba in ka je
zarafin yara na da aka yi.
In ka je wajen waɗannan hukumomi ko kuma inda ka je din, me kake cewa ayi? A bada diya ne ko a bada haƙuri ko ayi me kake so ayi?
Alal haƙiƙa ni a gaskiya wannan zuwa da muka yi na wajen ainihin kwamiti ba su bar mu mun yi magana, ai ba su yadda ma suka karɓo maganar mu ba, suka ce sun dai kira mu yau a ce kaza, gobe a ce kaza, ku dawo kaza. Saboda haka ba a bar mu mun faɗi ma wani ainihin menene ƙorafin mu ba, amma ni haƙiƙa ina neman a biya ni diya na rayin yaro na da aka kashe don ban yafe ba gaskiya, haƙiƙa ko ban yafe ba.
Abu garba kana zargin da 'yan banga da 'yan sanda ne na SAS na wannan lokacin?
Haƙiƙa kuwa babban tunika ai hannun 'yan sanda ya rasu yaro, saboda haka ni 'yan sanda nake zargi don a hannun su ya rasu.
Shi Abdullahi Komanda
alhaƙiƙa ai shi ne ainihin karan farautan 'yan sanda, wanda yake ainihin shi yana nan, dama aikinsa kenan, su ba za su je da kansu ba, yauwa saboda haka sai su tura shi ya fara zuwa, idan ya fara zuwa shikenan kaga shi kuma ya abin da ya tsaya sai su zo su bi kayan sa. Sukan ba shi har bindiga har piston suke ba shi tabbatacce ya rike hannunsa.
Akwai abin da ka faɗa baya cewa an ce an yi lissafin wasu yara waɗanda inda Hamza yana cikinsu to sai dai a yi masa ko addu'a ko ba zai dawo ba, me suke nufi da wannan?
To anan hakika anan ni gaskiya ban san me manufansu ba, sun ce dama sun yi list ɗin yaran da za a kashe bayan sun tafi da yaro na biyu su harcen sun tsaya mai na tsaye da ogansu. Saboda haka sai yake mun wannan amsa na ce to yaron nan ya faru nan ya ce to gaskiya zai gaya min ba zai koye min ba, don haka akwai ainihin list da aka basu na waɗanda yaran da gaskiya in dai har yana ciki sai dai na hakuri. Saboda haka shi ne ya tafi, suka tafi da yaro kuma bai dawo ɗin ba kuwa.
Yana iya wannan listin watakila yaron yana akwai yara ko kangararru ko masu aikata laifuka ya shi tsakani da Allah Baba Garba ya Hamza yake.
To ni alal haƙiƙa gaskiya tsakanina da Allah a bayyane zahiri, wanda zan ce zahiri, wanda zan ce alal haƙiƙa ga yaro na an taɓa kawo shi an zo an ce ga abin da yayi, wallahi ba wanda ya taɓa kawo yaro na ya zo ce min ga abin da yayi. Saboda haka an biyo shi a guje miyayi ya dab da zai iso gidansu aka sare masa ƙafa ya faɗi har ya kai ga wannan sanadiyan ajalinsa.
Wannan ya nuna irin waɗannan hukunce-hukunce ko an yi list ko an yi wani abu ya nuna ba magana zuwa kotu kenan, wasu ne kawai suka yanke hukunci cewa ga abin da za su yi wasu waɗanda ake zargi da wasu abubuwa.
Haƙiƙa ba a nuna za a kai Hamza kotu ba, ma dama an zo da niyan in an samu Hamza kawai za a kashe shi. Saboda haka ita hukuma ita ne faɗan laifin da Hamza ya yi, amma ni ban san laifin da Hamza ya yi ba tsakanina da Allah.
Baba Garba a nan ga masu sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya, me za ka ce kuma me kake fata zai faru kan wannan marigayi Hamza da Allah ya karɓa?
To ni ina kira ne ina kuma roƙo ga mai girma gwamnan jihar Gombe Inuwa Yahaya da ya dubi tsakani da Allah ya taimaka kamar yadda Allah ya taimake shi ɗora shi akan wannan shugabanci. Ina kira kuma ga shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari da kuma ainihin babban inspector general na 'yan sanda Baba Usman alkali da su dubi su taimake ni akan wannan al'amari. Na yi mamaki kuma har wannan abu ya same ni ba a kai ni gaban commissioner 'yan sanda ba, ko kuma shi commissioner 'yan sanda ya kira ni ya ce ya aka ya bani hakuri, ko kuma ya ce ga yadda al'amari yake. Har yau babu wanda ya kira ni ko kuma ya zo gidana da ya kawo min wani ɗauki akan abin da ya samu yaro na ba. Saboda haka ina kira da wannan gwamnati mai adalci da a taimaka a yi dubi akan wannan al'amari da ya same ni, kamar yanda aka zo har gidana aka kashe yaro na, kuma har yau babu wanda ya bi wani kadi, babu wanda ya bi kadi na.
Jin wannan korafi na Baba Garba Daruzu ya sa wannan fili na ciki da gaskiya ya ɗauki korafin zuwa ga babban lauyan al'ummar jihar Gombe Barista Zubair Muhammad Umar Ciroma. Ga kuma abin da ya shaida mana.
To lalle ita dai gwamnatin jihar Gombe dama ta kafa wata hukuma ta binciki duk waɗanda aka yi wa haramtsayi da bisa harkar rayuwarsu, misali ko dukiyarsu ko jikinsu, wanda wancan na ta sasayi. Amma gwamnatin jiha a kwamitin da ta hada sun abinda ya shafi abinda ya faru ne daga watan biyar na 2019 zuwa lokacin da aka kwamiti. Wato duk abinda ya faru kafin zuwan wannan gwamnatin muka ce ba za mu shiga ma wannan ba. Kuma su wannan kwamiti ɗin commission of inquiry a kan sassu kamar yadda aka yi waɗansu jihohi ya masu kai wa mai girma gwamna sakamakon jinsikinsu, kuma gwamna ya ce zai ɗauki mataki a kan irin shawarwarin da suka bayar. To hakika a lokacin da wannan commission take zama ɗin mutum na ɗan jijiyar abin da suka yi, so mun san akwai waɗanda suka kawo ƙorafinsu wanda wannan hukuma mai binciken take a gaskiya ba ta da komai binciken abin da ya faru kafin 29 ga watan biyar na 2019 wato kafin wannan gwamnatin shiga aiki kenan. wannan shi ne abin da ake ciki. A yanzu warisar zubairu ciro ma yayin wannan yaro sun bukaci gwamnatin jiya ta bi kadunsu, ya za a yi su samu haƙƙinsu kenan. So idan tun da ni dai ban ga in ƙorafi suka yi in kuka suka rubuce ban ga dai abin da suka rubuta ba, amma hakikanin gaskiya mu dai wannan gwamnati ne bin kadun mutane duban da aka ci zarafi za mu nema masa haƙƙinsa. So idan sun rubuta wa gwamnati ko suka rubuta ta hannun ofisi na ko suka rubuta mai girman gwamna, to hakikanin gaskiya na san wasu da zai turo ta wajen ofisi na a duba abin da za a yi, tunda wannan al'adar sa ne da kuma jiyarsa ce a ƙarshe wa duk wani mutumin da aka ba daidai ba za a ji kadunsa, za a ji kadun haƙƙinsa. To idan sun rubuto mana muka gani za mu yi bincike sosai a kai domin ba duk abin da aka gaya maka ne zai kasance gaskiya ko ƙarya ba. Saboda ka sai ka yi bincike, wannan shi ne adalci. In sun rubuto ka ga mun saurari ɓangaren su kenan, sannan kuma za mu tuntuɓi jami'an da abin ya shafa sai su ma mu je bahasinsu. To daga nan za mu iya ɗaukar shawara mu ce to ga matakin da ya kamata a yi. Sun gwamnati ce ke kamata ta ɗauki matakin ta ɗauka, idan hukumar ƴan sanda ce na tarayya ya kamata ta ɗauki kyakkyawar shawara, idan ko muna ganin abin da kotu ne za a kai domin ka ji bahasin magana sai mu ba su masu ƙorafin wannan shawara. Amma da hakikanin gaskiya ba dama a aiko mana da kuka da ba za mu wuce ba kai ba, za mu yi insha Allah.
Wato ma'ana in yayin wannan yaro suka tinkari ofishinka za ka saurare su kuma ka bi kadunsu?
Kwasar da gaskiya muna faruwa mutane kuma na jin kadunsu sun mutu muna rubuce don ba maganan baki ba ne, tun da kuma abu da ya shafi tsawon lokaci da 2017 sun haka ta san ya ɗan daɗe kenan. So sun mutu mana sai a rubuce da cikakken bayani wanda mu kuma muna neman ƙarin bayani kenan, misali za mu nema in ko muna neman shaida za mu nema sai mun samu wannan mun yi wannan binciken mun gamsu da abin da suka gabatar mana, sannan mu kuma sai mu kai gaba ko mu ba da shawarar da mu ya dace. Amma hakikanin gaskiya ba za mu yarda wani mutumin jihar Gombe a ce an ci masa zarafi bar magana haka ba.
Kwamishinan Shari'a na jihar Gombe Barista Zubair Muhammad Umar Curuma kenan. Da yaddar Allah wannan fili zai ci gaba da bibiyar wannan batu tare da alƙawarin dawowa domin sanar da ku masu sauraro abin da ya faru. Yanzu amarin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Nasara da Mel Hikaya wanda yake makashin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Za a yi tarukan ƙasa da ƙasa biyu bi da bi a Qatar a wannan makon don matsawa ɓangarorin Afghanistan da ke fada su koma kan teburin shawarwarin samar da zaman lafiya don cimma yarjejeniya kafin rikicin na Afghanistan ya gagari kundila. Manyan jami'an kiwon lafiya a Amurka sun fidda sabon gargaɗi a jiya Lahadi game da ƙaruwar yaduwar nau'in coronavirus na Delta a faɗin ƙasar, yayin da ake samun ƙaruwar kiraye-kirayen a tilasta yin rigakafin cutar. Gobarar dajin da ta fara 'yan kwanaki da suka wuce ta tattaka tsibiri na biyu mafi girma a Girka a jiya Lahadi, abinda ya sa aka ƙara kwashe mutane daga yankin.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subihin taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi, za ku ji saura bukan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga iyalan marigayi Dr. John Umaru, tsohon babban jami'in ƙungiyar lafiya ta duniya da gidauniyar Carter Foundation, wanda Allah ya warsuwa a jiya Lahadi lokacin wata ibada. Da fatar Allah ya ba iyalansa haƙuri, mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin. Yanzu haka agogonmu ke cewa ƙarfe 1:29 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Wani lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Peace.